Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda nake farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 23 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga matasan da ke zanga-zanga kan zaluncin 'yan sanda da su kawo ƙarshen zanga-zangar su hau teburin tattaunawa da gwamnati. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takaici ne ganin yadda manyan kasashen duniya 20 da suka ci gaba ba su hada kai ba a watan Maris kamar yadda ya bada shawara a yi a lokacin don daukar matakan haɗin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk ƙasa.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan muhawarar da aka tafka a daren jiya Alhamis tsakanin shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Sannan za ku ji cewa an gudanar da taron tuntuɓa don wayar da kan al'ummar yankin Mandila game da aikin madatsar ruwa ta Mandila da kuma irin hatsarurrukan da za a iya fuskanta yayin gudanar da aikin. Muna kuma tafe da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga matasan da ke zanga-zanga kan zaluncin 'yan sanda da su kawo ƙarshen zanga-zangar su hau teburin tattaunawa da gwamnati. A jawabin da ya yi wa 'yan ƙasar a jiya Alhamis, wanda shi ne karan farko da ya yi wa jama'a magana a kan zanga-zangar da ke faruwa a ƙasar, ya yi kira ga masu zanga-zangar da kada su bari ɓata gari da ke neman haddasa ruɗani da nufin kawo koma baya a demokuraɗiyyar ƙasar su yi amfani da su. Duk da haka, shugaba Buhari bai ambaci harbin da jami'an tsaro suka yi kan masu zanga-zangar lumana ba a mashigar Lekki da ke jihar Lagos a farkon wannan makon. Akalla masu zanga-zanga 12 jami'an tsaro suka harbe har lahira. A wasu jerin sakonni da ya tura a yammacin ranar Laraba, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya miƙa sakon ta'aziyya tare da yin alƙawarin za a biwa waɗanda aka kashe a Lekki haƙƙinsu. Haka kuma ƙasar Amurka ta yi Allah wadai da zaluncin 'yan sanda a Lagos. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe, inda suka bayyana wa 'yan ƙasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru huɗu masu zuwa. Tsawon sa'o'i 90 suka kwashe suna caccakar juna. Kowannensu ya caccaki matsayar ɗayan akan daƙile yaduwar coronavirus da shawo kan yawan mace-macen da ake ci gaba da samu a ƙasar da ke kan gaba a duniya da adadin mutane 222,000. Sun kuma yi muhawara akan tsarin kiwon lafiya, albashin ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi, manyan laifuka, dangantakar masu bambancin launin fata a Amurka, sauyin yanayi da shugabanci a fadar White House. A ƙarshe, Trump ya ce ya cancanci samun wa'adi karo na biyu a fadar White House saboda nasara ce za ta haɗa kanmu a cewarsa. Ya ƙara da cewa tattalin arzikinmu ya yi ƙarfi sosai kafin ɓullar annobar coronavirus a farkon shekarar nan ta 2020 kuma zai farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar mafi ƙarfi a duniya. Biden, wanda ya kwashe kusan shekaru 50 a fagen siyasa a matsayin sanata kuma mataimakin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama, ya shata cakar gwamnatin Trump a matsayin mai ragon azanci wacce ba ta da kula kuma mai cike da rudani, ya yi alƙawarin sake haɗa kan 'yan ƙasar. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takeici ne ganin yadda manyan kasashen duniya 20 da suka ci gaba ba su hada kai ba a watan Maris kamar yadda ya bada shawara a yi a lokacin don daukar matakan hadin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk kasashe. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press, Guterres ya ce yana fatan yayin da taron kolin manyan kasashen da ake kira G20 ke tafi a wata mai zuwa, kasashen duniya sun fahimci cewa ya kamata su kara hada kai don yaki da cutar. Guterres ya ce Majalisar Dinkin Duniya za ta goyi bayan daukar matakan hadin gwiwa don yaki da cutar. Bugu da ƙari da neman tabbacin cewa duk wani rigakafi da aka samar za a dauke shi a matsayin wani abu da yake na kowa a duniya kuma za a same shi a ko'ina da rahusa kuma ga kowa.
To a gaida Maryam Dauda wadda za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu nan gaba kaɗan. Kamar yadda aka ji shugaban Amurka dan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun fafata a muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban kasa da za a yi ranar 3 ga watan Nuwamba. Suna masu gabatarwa kasar matukar mabambantan ra'ayoyin game da inda za su kai kasar cikin shekaru 4 da ke tafi.
This horrible disease that came from China, it's a worldwide pandemic. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America.
Sun shafe minti 90 suna musayar zafafan kalamai sun soki tsarin juna na yaki da cutar corona da kuma na kawo ƙarshen matsayin Amurka na kasar da aka fi samun mace-mace da jimillar sama da 222. Sun yi gardama kan tsarin kiwon lafiya, albashin ƙananan ma'aikata, aikata manyan laifuka, rayuwar jinsuna mabambanta a Amurka da sauyin yanayi da shugabancin ƙasa. A ƙarshe Trump ya ce ya cancanci wa'adi na biyu saboda a tabakinsa ci gaba zai hada kawu da mu. Mun kasance da tattalin arziki mafi ƙarfi kafin annobar corona da ta addabi ƙasar a farkon shekarar 2020 kuma ya ce zai farfado da tattalin arzikin Amurka wanda shine mafi girma a duniya. Amma ya ce muddin Biden ya ci zaben to a tabakinsa za ku fuskanci irin rugujewar tattalin arzikin da ba a taba gani ba. Biden da dadde ne a fagen siyasa Amurka na kusan tsawon rabin karni a matsayin sanata da kuma mataimakin shugaban kasa a gwamnatin shugaba Barack Obama. Yayi ta caccakar gwamnatin Trump da cewa ba ta da alkibla, ba ta kulawa da jama'a kuma rikirkitacciya ce. Yana mai shan alwashin sake hada kan kasar. Za mu fifita kimiyya bisa almara, mun fifita kyawawan fata bisa tsoro, a cewar Biden ya kara da cewa wannan zaɓe ne game da da'a, mutunci, girmamawa da kuma darajanta mutane. Baka mallaki waɗannan ba a cikin shekaru 4 da suka gabata. A yayin da kowannen su yayi bayanai masu ma'ana a wannan karawarsu ta ƙarshe, ga alama babu wanda ya galaba kan ɗayan ko kuma yayi matukar jima ɗayan ta yadda zai iya canza yadda abubuwa suke a fagen campaign. Duk da caccakar juna da suka yi ta yi sosai, wannan muhawarar wadda ita ce ta biyu kuma ta ƙarshe ana saura kwana 12 a yi zaɓe, ta fi gudana cikin nutsuwa akan ta farko da aka yi a watan Satumba. Mai jagorantar muhawarar wakiliyar kafan labarai ta NBC a fadar White House, Kristen Walker, ta shawo kan komai. Miliyoyin Amurkawa sun yanke shawara game da zaben, inda mutane sama da miliyan 47 suka yi zaben wuri auta a kwatin gidan waya auta zuwa da kai. Da dama sun ce ganin yadda ake fama da annobar corona a kasar za su kaucewa haduwa da sauran masu kada kuri'a akan layukan da ake ganin za su yi tsawo a rumfunan zabe a ranar kada kuri'a. Biden ya cacceki yadda Trump ya tunkari cutar corona a kalamansa na farko, yana mai cewa ya ce mun fara shawo kan lamarin a yaki da annobar, duk wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama haka bai kamata ya ci gaba da zama shugaban kasar Amurka ba. Shine ya taba cewa zuwa lokacin Easter cutar za ta bace. Trump ya zargi Biden da neman rufe kasar don ya kawo ƙarshen yaduwar cutar idan ya zama shugaban ƙasa. Zai rufe kasar idan wani mutum a wannan wagegen tsarin gwamnati ya ce a rufe. A cewar Trump, dole ne mu buɗe ƙasa. Ya ƙara da cewa ba za mu iya rufe ƙasar mu ba in kuma ba haka ba mu rasa ƙasar. Mutane na da sabawa da ita. Game da tsarin kiwon lafiya, Trump ya zargi Biden da san bulla da shirin abin da ya kira tsarin kiwon lafiya na gurguzu a ƙasar. To amma Biden ya ce so yake ya inganta tsarin kiwon lafiya na Obama na shekarar 2010. A yayin da shi kuma Trump bai bayyana tsarin da yake sanya mamaye gurbin shi da shi ba. Biden ya ce ya kamata a riƙa biyan ma'aikata $15 a sa'a guda mafi ƙaranci, amma Trump ya ce a bar jihohi su yanke shawara. Biden ya ce cuɗanyar jinsuna ta lalace a ƙarƙashin Trump, kuma Trump kamar yadda ya saba cewa babu wani shugaban ƙasar Amurka in banda Abraham Lincoln da ya kubutar da bayi da ya taimaki baƙaƙen fata fiye da shi. Ya caccaki Biden saboda dokar manyan laifuka ta shekarar 1994 da ta yi sanadiyar ɗaure mutane ƙananan jinsuna da dama saboda laifukan da suka jibanci ƙwaya. Biden ya amsa da cewa an yi kuskure. Wani batu kuma shine zargin da Trump ya yi cewa Biden da iyalansa sun amshi miliyoyin daloli daga gwamnatocin ƙasashen waje, ciki har da China da Russia da kuma Ukraine. Biden ya maida martani da cewa wanda yake samun kuɗi daga ƙasashen waje shine kadai wannan yana mai nuna Trump. Mai yiwuwa wannan muhawarar ce dama ta ƙarshe ga Trump ta taka birki ma Biden, wanda ya sha gabansa da kashi 8-10 cikin 100 a matakin ƙasa, da kuma wajen rabin haka a jihohin da suka fi muhimmanci wajen cin zaɓe. Kama dalla, yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ga dukkan alamu shugaban kasar Guinea Alpha Conde ya sake samun wa'adi na uku na shugabancin kasar bisa sakamakon farko-farko da aka samu na zaben da aka yi ranar Lahadin da ta gabata. Wani mai magana da yawun Conde ya fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa kwamitin yakin neman zaben shugaban ya gamsu da sakamakon farkon, wanda ya ba tawagar shugaban kwarin gwiwa za su yi nasara. Yayin da aka kirga kur'un kusan dukkan gundumomin kasar, rahotanni sun nuna cewa Conde ya samu kur'u miliyan 2.4 idan aka kwatanta da kur'u miliyan 1.26 da abokin adawarsa Saliu Dalein Diallo ya samu, wanda wani mai magana da yawansa ya faɗi cewa an yi maguɗi a zaben kuma za su ƙalubalanci sakamakon a kotu ba tare da ya ba da wata hujja ba. Ana dai sa ran gobe Asabar za a fidda sakamakon ƙarshe na zaben mai zafi, wanda ya haddasa mummunan tashin hankali a kan tituna. Na'urorin kariyar makamai masu linzami na Isra'ila sun daƙila wasu makamai masu linzami biyu da aka harba daga zirin Gaza da yammacin jiya Alhamis, a cewar rundunar sojan ƙasar. Sai dai rundunar ba ta ba da ƙarin bayani ba akan abin da ya faru da makami mai linzami na biyu, kuma ko makamin ya yi sanadiyar hasarar rai ko kuma ɓarna. Ko da yake Isra'ila na ɗora alhakin duk hare-haren da ake kaiwa daga Gaza kan Hamas. A farkon makon nan, sojojin Isra'ila sun ce mayaka a zirin Gaza sun gina hanyar ƙarƙashin ƙasa a wajen shingen tsaron da ake tsallakawa zuwa Isra'ila, wanda na'urori suka gano.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ake haramar soma aikin madatsar ruwa ta Mambila da ake ta cece kuce a kai, mahukunta sun gudanar da taron tuntuɓa da wayar da kan al'ummar yankin na Mambila game da aikin da kuma irin hatsarurrukan da za a iya fuskanta yayin gudanar da aikin. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da rahoton.
We have the transit, we have the district, we have the villages, Masu ruwa da fiki kenan yayin taron fadakarwa da aka shirya tsaunin Mambila da zimmar fadakar da goma yankin game da hatsarin da ke akwai a wannan aiki na madatsarwar Mambila da za a soma.
During the construction phase also, the proliferation of dangerous reptiles and other wildlife during the dredging and burrowing.
A dai wajen wannan taro, an fadakar da goma yankin ne na irin fa'idar da ke akwai, kana kuma da irin manyan kayayyakin aiki da za a zo da su, wanda don haka ne ma aka gargaɗe jama'a da suke kulawa. A jawabinsa, gwamnan jihar Taraba ta dare Disan Isiyaku, wanda kwamishinan makamashi Honorable Wadina Garba ya wakilce shi, yake gwamnatin jihar za ta ci gaba da bada haɗin kai domin ganin an samu nasara aiwatar da wannan aiki.
Mun zo mu wayar ma mutane kai ne mu gaya musu ga inda dam ɗin yake, ga inda dam ɗin yake, ga amfanin shi, amfanin dam ɗin wanda za mu samu, ga irin matsaloli wanda idan za mu iya samuwa, ba wai lalle bane za mu iya samuwa idan an yi dam ɗin. Dama ka san duk wani abu da kai shi akwai advantage din shi, akwai disadvantage din shi, so dole ne mu waya musu da kai kuma su sani. Sannan kuma wannan tsoro ne suke ji, wanda mutane ana sa musu tsoro a cikin zuciyarsu game da dam din, akan cewa a'a za a yi kaza, za a yi kaza ne, duka za mu samu mu wayar musu da kai. Sannan kuma maganan cewa za a zo a kwace musu filinsu ne, gwamnati za ta kwace musu fili ta bar su kafa a yare, duka za mu waya musu da kai.
Shi ma jawabinsa Ministan makamashin Injiniya Salim Mamman, wanda hadi minista Honorable Emmanuel Bello ya wakilce shi a wannan taro da ya haɗu sarakuna da sauran masu rana tsaki. Ministan ya kwaze na manufar wannan shiri da ake yi.
Za a je za a kai masu sobeyo da sonsu, za a biya mutane kuɗinsu, kuɗin land da aka kawo aka karba hannunsu duk za a biya wannan abu, yanzu kuɗin ma tana ƙasa da za a biya su. So domin haka in ka duba da kyau, wannan particular event ne shi ne farin farkon aiki da za a yi. So su sarakunan nan da sonsu da su stakeholders su ne su a jirgin mutane su ƙara waya da su, su sanar da wannan project da yake yi, su ƙara waya su ce to gashi fa yanzu ba kaman da kuma ba, an zo ne a yi shi kaman kan ya kamata. Shi yasa muka gan tun da wannan mutane suna ji maganin su sarakuna sosai, suna ji maganin su, dole ne abu da Baturu suke kira carrying along, dole ne mu yi aikin nan da su sauran stakeholders na wannan state ne. So shi yasa kaga wannan meeting yau muka da duk sarakuna da muka san suna tare da mutane su na ƙasan, duka muka kawo su ko ina kan nan, especially inda za a samu aikin nan, inda za a kai wannan aiki, su suka ka gani yau.
An dai shafe fiye da shekaru 30 ana batun wannan aiki na madatsar Mambila, kuma koma da menene fatan talakan jiha Taraba shine Allah sa aiwatar da wannan aiki. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. To kuna sauraron labaran ne akan mitoci 16 da 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron labarai da dumadumin su. To yanzu kuma sai shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wajen ne shugaban kasa Donald Trump da ke neman wa'adi na biyu karkashin jam'iyyar Republican da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na jam'iyyar Democrat suka kara a muhawarar ta karshe yayin da ya rage kasa da mako biyu. Amurkawa su garzaya zuwa rumfunan kada kuri'a domin zaben wanda zai jagoranci kasa cikin shekara hudu masu zuwa. Sannan kwararru a fannin halayya da ta shafi tunanin bil'adama wanda suka yi nazari kan tasirin killacewa da matakin yin nesa-nesa da juna da aka saka sanadiyar annobar COVID-19 sun ce matakan za su iya sa hulɗar zamantakewar jama'a ta raunana. Yau batutuwan da za mu tattauna kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Shugaban Amurka Donald Trump da ke takarar karkashin jam'iyyar Republican da abokin hamayyarsa na Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun yi zazafar muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban kasar da za a yi a ranar 3 ga watan Nuwamba, inda suka bajewa Amurkawa manufofinsu kan yadda za su kai kasar gagaci cikin shekara 4 masu zuwa. Yan takarar biyu sun kwashe minti 90 suna jifan junansu da magana kan batutuwan da suka shafi kokarin daƙile annobar coronavirus, wacce ta halaka mutum sama da 222 a Amurka, lamarin da ya sa kasar a gaba cikin kasashen da suka fi yawan masu dauke da cutar. Har ila yau, yan takarar sun yi muhawara kan tsarin kiwon lafiya, albashin kananan ma'aikata, wariyar launin fata, sauyin yanayi da kuma shugabanci a fadar gwamnati ta White House. Yan takarar biyu, waɗanda shekarunsu sun haura 70, sun katse junansu yayin da suke magana a muhawarar ta jiya Alhamis. Amma lamarin bai kai abin da aka gani a muhawarar su da ta gudana mako 3 da suka gabata ba, kusan saboda tsarin da hukumar da ke shirya muhawarar shugaban kasa ta gindaya na kashe na'urar magana kowane dan takara na tsawon minti 2, domin kowannen su ya samu damar yin maganar minti 2 ba tare da ɗayan ya katse shi ba. Tunda dai miliyan Amurkawa sun riga sun yi zaben su, inda har mutum sama da miliyan 47 suka yi sammakon kada kuri'unsu ta akwatin gidan waya ko kuma suka je rumfunan zaben da kansu. Da yawa daga cikin yan takarar sun zaɓi kin zuwa rumfunan zaben ne domin kaucewa cuɗanya da ka iya yaɗa cutar COVID-19. Idan muka leka kan maudu'inmu na biyu a yau, ƙwararru a fannin lafiyar ƙwaƙwalwa sun ce annobar COVID-19 da kuma mai da hankali da aka yi kan matakan yin nesa-nesa da juna sun sa jama'a sun fara kasancewa cikin yanayin kaɗaici da kuma jin bambarakwai idan suka zo yin cuɗanya da sauran jama'a. Dennis Organ, likita ne a fannin kula da halayyar ɗan adam a kwalejin King's da ke London.
Zan so in jaddada sakamakon killata kadaici sosai, saboda babu shakka muhimman abubuwa ne da ke shafar lafiyar jikin mutum da lafiyar kwakwalwa. Mutanen da suka dade a killace, kamar a gidan yari ko a yankin Antarctica, lallai sukan rasa wasu dabarun iya hulɗa da jama'a.
Markian Prohasco ya kwashe kusan wata biyu a yankin Antarctica. Ya je wurin ne a farkon shekarar 2019 don rubuta littafi akan kasancewar rayuwa a yankin cibiyar bincike da ke Antarctica. A lokacin da yake killace, Markian yakan kwatanta yanayin zaman rayuwarsa a ƙuryar kudancin duniya ko kuma South Pole a turance.
Idan kana zama a gida, wani lokacin ba ma ka san ganin kowa, amma kana iya yin hakan a koda yaushe. Amma idan yanayin abubuwa ya sa ka zama gida kan dole, nan da nan sai ka ji wata irin takura, ba za ka iya zuwa wani wuri ba, duk da cewa za ka so ka je.
Bayan da ya dawo daga wannan balaguran, sai da Markian ya dade bai koma rayuwarsa kamar ta da ba.
A lokacin da na dawo, a bangare daya ina so in kasance ni kadai tsawon yan makonni ba tare da nayi magana da kowa ba. Ta yiwu da yan uwana na kusa, me zan ce, ta yaya zan bayyana komai? A bangare daya kuma, abubuwa da yawa da ake yawan yi a nan sai su zama ba su da ma'ana zuwa wani dan lokaci.
To, ƙwararru sun ce akwai shakku kaɗan kan yiwuwar jama'a su rasa dabarun su na zamantakewa a lokacin annoba. Killacewa na iya yin illa ga dabarar iya magana, shi yasa yake da muhimmanci a kula da lafiyar kwakwalwa. Ga ƙarin bayanin da Dennis Ogin ya yi.
Ma'amala da ɗan adam ke yi abu ne mai muhimmanci, kamar yadda aikin motsa jiki, cin abinci da barci da sauransu suke da amfani.
To, ƙwararru dai sun ce ƙananan abubuwa kan taimaka.
Idan masu sauraronmu suna son su inganta lafiyar kwakwalwarsu a yanzu, zan ba su shawara su kira su kuma gana da wani tsohon aboki ko kawa da suka dade ba su yi magana ba.
To, nan ba da jimawa ba, ana fatan wannan annoba ta COVID-19 za ta tafi, kuma fatan shine duniya za ta watsar da batun nisantar juna a koma hulɗa kamar yadda ake yi a da. Jama'a, da aka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda, Haruna Shehu Maraba Jos, sai kuma Julie Lenz Gresham suka taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aika mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum. Ka kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa, yace salam biyoye Hausa, tafka asara mai dumbin yawa sakamakon zanga-zangar ƴan SAS a Najeriya. Abun bakin ciki ne da takeici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Sakon mu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir, yace salam biyoye Hausa, duk mun ji jawabin da shugaba Buhari yayi kan abubuwan da suka faru bayan zanga-zangar ƴan SAS a wasu jihohin Najeriya. To amma fa fada ba cikawa ba zai daidaita lamura ba, dan haka ya zama dole ya tsaya haikan danganin an aiwatar da abubuwan da ya furta a cikin kalamansa. Sako daga Sani Muhammad Chindo Unguwar Karofin Ma da ke a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yace salam biyoye Hausa, dan Allah ku bani dama na kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a kasar, ganin yadda fitintunin suke kara ta'azzara na yau daban na gobe daban. Sakon mu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salihu Bala Zango da Rabiu Alhaji Dan Umba a ƙaramar hukumar Tafawa Falewa jihar Bauchi, suka ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Ku ba mu dama kamar yadda kuka saba, mu kira ga shugabannin siyasa da su rinka yin kokarin cika alkawarin da suke yi, ganin yadda hakan ya kawo matsala wanda muka ga alama a zaben ƙananan hukumomi da ya gudana a nan jihar mu ta Bauchi, wanda mafi yawan jama'a ba su fito ba don kada ƙuri'unsu ba. Sakon Shawa da Murjau ya ce, muna fatan masu zanga-zangar ƴan SAS za su mayar da wukakensu cikin kube, su yi aiki da kiran da shugaba Buhari ya yi musu a jawabin da ya gabatar jiya. Rashin yin hakan kuma zai sa mu ƙara tabbatar da cewa suna da wata boyayyiyar manufa a zanga-zangar tasu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Usman Kasim Kiringim Garkuwar Matasan Kiringim da Ibrahim Yakuba Kiringim, suka ce a yau mun shigo wannan fili ne domin mu yi wa 'yan ƙasarmu na jamhuriyar Nijar addu'a kan zaben da ake shirin gudanarwa. Allah ya zaba mana shugaba na gari mai son ci gaban ƙasarmu da al'ummar ƙasarmu baki ɗaya. Amin summa amin. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na email, wato hausa.service@voanews.com.
Bari mu je zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga matasan da ke zanga-zanga kan zaluncin 'yan sanda da su kawo ƙarshen zanga-zangar su hau teburin tattaunawa da gwamnati. A jawabin da shugaban ya yi wa 'yan ƙasa a jiya Alhamis, wanda shi ne karan farko da ya yi wa jama'a magana a kan zanga-zangar da ke faruwa a ƙasar, ya yi kira ga masu zanga-zangar da kada su bari ɓata gari da ke neman haddasa ruɗani da nufin kawo koma baya a demokuraɗiyyar ƙasar su yi amfani da su. Duk da haka, shugaba Buhari bai ambaci harbin da jami'an tsaro suka yi kan masu zanga-zangar lumana ba a mashigar Lekki da ke jihar Legas a farkon wannan makon. Akalla masu zanga-zanga 12 jami'an tsaro suka harbe har lahira. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafi, inda suka bayyana wa 'yan ƙasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru 4 masu zuwa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takaici ne ganin yadda manyan ƙasashen duniya 20 da suka ci gaba ba su haɗa kai ba a watan Maris kamar yadda ya ba da shawara a yi a lokacin, don ɗaukar matakan haɗin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk ƙasashe. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press, Guterres ya ce yana fatan yayin da taron kolin manyan ƙasashen da ake kira G20 ke tafi a wata mai zuwa, ƙasashen duniya sun fahimci cewa ya kamata su ƙara haɗa kai don yaƙi da cutar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leather Fresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.